Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau talata 15 ga watan Yuni shekara ta 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogon mu a gundumar Colombia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke gabatar da shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Do Yusuf, gwamnatin Prime Minister India Narendra Modi ta shiga rigima da manyan kamfanonin sada zumunta na Amurka kan wasu sabbin dokokin saka maganganu ta yanar gizo da ta kafa a kasar. Yayin da waɗanda suka mutu a Amurka sanadiyar cutar COVID-19 ke dosar 600, an gano wasu alƙaluma da ke nuna yadda annobar corona ta fito da wajejin rashin daidaiton jinsi a kasar a fili. Sannan ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi a Isra'ila za su yi maci tare da kada tutoci a gabashin birnin Kudus a yau Talata, al'amarin da ka iya haddasa tashin hankali tsakaninsu da Falastinawa.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji shin waɗanne irin matakai suka kamata ɗauka don kare ƙananan yara daga kamuwa daga cututtuka.
Yara titi kuma ya kamata a kullum su don mu samu mu kawo mu ma namu taimako don a yaki da wannan mugun ciwon.
Kuma baya ga ɓangaren tsaro, abu ne da yanzu ya fi ɗaukan hankalin al'umman Najeriya.
Shi soja wato idan da yake kamar alƙalami ne a tsaye, inda duk kaga al'amura ba su fiya da yaron ba kenan su cire shi da kamar.
Kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafa da su kenan, bayan nan muna tafe da shirinmu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe yakan shirya kuma zai gabatar. Amma duka mun makai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yayin da yawan waɗanda suka mutu a Amurka sanadiyar cutar COVID-19 ke dosar 600, kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gano wasu alƙaluma da ke nuna yadda annobar corona ta fito da wajejin rashin daidaiton jinsi a ƙasar a fili. Wani labari da kafar labaran ta AP ta rubuta jiya Litinin na cewa a inda ake da masaniya kan jinsi, an nuna kashi 61 cikin 100 na waɗanda suka mutu sanadiyar COVID-19 Amurkawa ne fararen fata, na biyu Hispaniyawa ne da kashi 19 cikin 100, na uku baƙaƙen fata da kashi 12 cikin 100, sannan na hudu Asiyawan Amurka da kashi 4 cikin 100, waɗanda alƙaluma ne da ke da kamanceceniya da kasan waɗannan jinsuna a jumlar jama'ar Amurka. To amma kamfanin dillancin labarin ya ce wani sakamakon binciken da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar ya yi ƙiyasin cewa 'yan jinsin da aka tarar a Amurka ko Native Americans da 'yan Latino da kuma baƙaƙe sun ruɓanya farare wajen yiwuwar mutuwa sanadiyar cutar sau biyu zuwa sau uku idan aka daidaita gibin da ke akwai a bambancin rukunin shekarun jama'a. Gwamnatin Prime Minister India Narendra Modi ta shiga rigima da manyan kamfanonin sada zumunta na Amurka kan wasu sabbin dokokin saka maganganu a yanar gizo da ta kafa a kasar mai yawan mutane kusan biliyan 1.4. Dokokin sun buƙaci kafafen sada zumuntar su iyakanta irin kalaman da za a iya yi ta wurinsu, su yi biyayya da dokokin gwamnati na rufe shafuka da kuma bayyana ainihin waɗanda suka yaɗa. Muddin kafafen sada zumuntar ba su yi biyayya da waɗannan tanaje-tanajen ba, to za a tuhumi ma'aikatansu da manyan laifuka. To sai dai wannan ƙara muni da rashin jituwa tsakanin gwamnatin Modi da manyan kamfanonin sada zumuntar a cewar 'yan gwagwarmaya na iya kaiwa ga daƙile furta albarkacin baki ta yanar gizo a India. kungiyoyi masu tsananin ra'ayin riƙau a Isra'ila za su yi maci tare da kada tutoci a gabashin birnin Kudus a yau Talata, al'amarin da ka iya haddasa tashin hankali tsakaninsu da Falasɗinawa a birnin da ake takaddama a kai, tare kuma da sake tayar da hankali tsakanin mayakan Isra'ila da na Gaza da suke sukar shirin macin a matsayin takala. Bangarorin kungiyoyin Falasɗinu sun yi kiran da a gudanar da abin da suka kira ranar nuna fushi a Gaza da kuma yammacin kogin Jordan da ke karkashin mamayar Isra'ila. Hukumomin Hamas a Gaza sun yi gargadin yiwuwar saki barkewar tashin hankali muddin aka yi macin.
Kamun mu kai ga labaran duniya kashi na biyu, bari mu fara da rahoton mu na farko. A yayin da ake shirin tunawa da zagayowar ranar yara na Afirka a gobe idan Allah ya kai mu 16 ga watan Yuni, wata kungiyar kula da kare haƙƙin ƙananan yara CONAF a jamhuriyar Niger da kungiyar MDM ta ƙasar Belgium sun shirya wani taron horas da likitoci dubarun baiwa yara marasa galihu musamman almajirai da yara da ke gararan ba a kan titina kariya daga annobar COVID-19 da ma wasu cututtuka da ke yaduwa a tsakanin ƙananan yara. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya halarci taron ga kuma rahoton da ya hada mana.
Almajirai da 'yan mata masu aikatau da yaran da ke gararan ba a rariya wani rukuni ne na al'umma da kusan ana iya cewa an manta da shi a wannan zamani na fama da annobar corona. Mafarin shirya wannan taron horo na kungiyar kare haƙƙin yara CONAF Niger don gudawa likitoci dubarun kula da irin waɗannan yara a ci gaba da ƙarfafa matakan daƙile yaduwar ƙwayar cutar ta COVID-19. Malam Ganda Sale na daga cikin shugabannin wannan kungiya.
Likitoci ne ake ma horo saboda su da kansu su tai su ma waɗansu group wanda ake ce ma role ai musu horo. Kun san harkar COVID akwai waɗansu mutane da amince da su suna yi su so su dauko ciwo a samu kowa kamar su wane ne akwai waɗannan aice-aice wanda ake ce motion freedom stick kusan kullum suna cikin gidajenmu. Akwai kuma almajirai suna bara ko ina suna shiga ko ina amma ba kullu shi ba har yanzu akwai yara da suna bistiki wanda ake cema yara fiti su ma ya kamata a kullu su don mu samu mu kawo mu ma namu taimako don ayyaci da wannan mugun ciwo.
Kungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da sha'anin bunƙasa kiwon lafiya Medecin du Monde Region ƙasar Belgium ita ce ke ɗauke da ɗawainiyar wannan taro wanda daga bisani mahalartansa ke da alhakin koyar da mambobin wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu dubarun da suka koya a yayin wannan zama. Kuma la'akari da hadarin da likitoci ke fuskanta a wannan lokaci na annoba yasa MDM Belgium kaddamar da wannan shiri da so mu basu horo kamar yadda wakilin kungiyar Abubakar Karaje ya bayyana.
Pourquoi la formation des formateurs vous êtes en priorité la chaîne de transmission système de santé.
A gobe Laraba 16 ga watan Yuni ake kammala wannan taro da ke daidai da ranar yaran Afirka wacce ta samo asali daga kisan yara bakar fatar da aka bindige a yayin zanga-zangar adawa da wariyar launin fata da ta gudana a 1976 a birnin Soweto na Afirka ta Kudu. Saboda haka shirye wannan taro a wani lokacin da ake tunawa da waɗannan yara yunkuri ne da CONAF Niger da MDM Belgium ke amfani da shi don tunatarwa game da 'yancin yara a fannin kiwon lafiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan gundumar Colombia. Yanzu bar mu je ga labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, abubuwan da ke cikin ajandar shugaban Amurka Joe Biden da shugabannin kungiyar tarayyar Turai da ke babban taro a Brussels a yau Talata sun hada da faɗi tashi kan annobar corona da canjin yanayi da kuma aiki tare kan batutuwan cinikayya da harkokin waje. A wata takardar bayani da aka fitar gabanin tattaunawar da za a yi, bangarorin biyu sun ce za su jaddada bukatar bayar da gudunmawa ga shirin COVAX na raba rigakafin corona a duniya saboda a samu daidaito wajen raba rigakafin a duniya, a kuma yi aiki tare kan hanyoyin sake farfado da tattalin arzikin duniya daga illar annobar. bayan da aka tabo batutuwan Russia da China a taron G7 da na NATO a wannan satin za a kuma sake tabowa a taron na yau Talata a ƙarshe hanbarariyar shugabar Myanmar an sasu ci ta sake komawa kotu a Naypyidaw babban birnin kasar a yau Talata don fuskantar shari'a a biyu daga cikin mafiya tsanani a tuhume-tuhumen almundahana da sojojin da suka hanbare ta a farkon wannan shekarar ke mata ki yar shekaru 75 na fuskantar tuhume-tuhume na saba ma ka'idojin kiyaye sirrin gwamnati da karbar dala 600 ba bisa ka'ida ba da gulagulai kilogram 11 da amfani da flotai ba bisa ka'ida ba ta wajen radewa da gidauniyar agaji da ta kafa
labaran duniya kenan akan daurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia daga labaran duniya bar mu shiga duniyar rahotanni batun tabarbarewar tsaro a Najeriya shine abu da yafi jan hankalin ɗan ƙasar kana buƙatar su a yanzu ita ce na ganin an shawo kan matsalar masana irin su Muhammad Usman na cewar lokaci yayi da ya kamata a daina wasan tsira da kyanwa akan batu da ya shafi tsaro wato daura laifi akan wani ba tare da duba haƙƙi da ya rataya akan ɗayan ba yana ganin cewar lokaci yayi da ya kamata a fuskanci gaskiya
dan ka duba yadda fa al'amuran suke tafiya kusan wankin kula ya kusan kai ita gwamnatin Najeriya din wato dare domin dalilin ne dalili ko da farko shine lokacin da gwamnatin nan ta shigo wato rashin tsaron nan akwai shi a kasa an ga yadda wato ainihin rashin tsaron nan ya lankwame gwamnatin shugaba Goodluck Ebele Jonathan a wancan lokaci yan Najeriya suka fito kansu da kwarkwatar su suke da gagarumin rinjaye aka zaɓi gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari amma ne ya kamata a yi a wannan lokaci shi kansa gwamnatin wato ta shugaba Muhammadu Buhari bayan kafa ta sai ta ɗauki kusan watanni 6 ba kama wato ayyana wato majalisa da za a ci za ta ta kasan nan ba sannan bayan an ayyana majalisun nan an kafa ministoci da sauransu an ɗauka za a kira wani gagarumin taro na ƙasa akan al'amura guda uku shine tsaron na farko da tattalin arziki da kuma gyara a fuskar siyasa to kusan duk hakan ba ta samu ba amma duk da haka gwamnatin ba ta ƙasa a gwiwa ba wato ta tinkari wato matsalar rashin tsaro din nan a arewa maso gabashin ƙasar nan a nan a wancan lokaci rashin tsaron nan ya fi kankama ya haɓaka ya kai wani matsayi da kusan al'umma ta riga ta fashe akwai miliyoyin 'yan gudun hijira aka fara samun nasarar haka to amma cikin shekaru biyu da suka biyo baya to daga nan rashin wato tabarbarewar tsaron ya fara samun matsala ta ina ya fara samun matsala shi soja wato duk inda yake kamar alƙalami yake a tsaye yake inda duk ka ga al'amura ba su tafiya daidai yaron kwafa kenan to cire shi ka kawo wani wani shugaba Muhammadu Buhari ba ta canza wato ainihin haskocin soja ba wanda sai kasance su ne jami'ai wato manyan jami'ai da ya kamata su tunkari matsalar tsaron nan su maganin ta ba ta canza su ba kusan sai da wato ainihin matsin lamba ya kai ya kawo gwamnatin bayan an dawo daga zaɓe tukunna ta canza wato ainihin wato wayannan haskocin soja wannan da yake nan a fuskar tsaro kenan da jami'an sa idan ka ɗauki fuskar siyasa 'yan siyasa tunda aka taho wasu taimakawa gwamnatin inda ya kamata su taimaka mata ba kaga wato idan ka duba a mataki na jiha-jiha gwamnoni ba su taimaka wato wajen ganin an ta an dace ne wato wannan tsaro ba domin gwamnonin nan su ne suke da wato ainihin wato shugabannin ƙananan hukumomi a ƙarƙashin suke sarakunan gargajiya a ƙarƙashin su banda wato ainihin ƙarfin da suke da shi a jikokin su to ba su nuna tsari ko kuma kishi dai shi ne ma za a ce shi ne a kuma farko da za a ce gwamnonin Najeriya su nuna ba su nuna ba sannan jam'iyyun siyasar ƙasar na 'yan adawa da jam'iyya mai mulki ta APC duka ba su nuna zakakurin kokari da za su tallafa ma ita jam'iyyar APC da tallafa ma gwamnatin da take jagorantar ƙasar ƙarƙashin jagoranta shugaba Muhammadu Buhari a mataki na jam'iyya APC ba ta yi wannan ba sannan jam'iyyar adawa ta PDP ce ta buge da kallon aibin wato aibin jagoranci shugaban Muhammadu Buhari tsarin sa kusan abin da ake zargin cewa ya kafa wasu ɗan ƙananan mutane suka fito suka gaya mata shi yake wanda kuma a zahiri haka za ka ga gwamnati ko yana daga cikin abin da ya sa yanzu wato dalilan da suka sa wato wancan kula zai iya kai gwamnatin dare.
Muhammad Usman kenan wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Haka zalika gwamnonin jam'iyyar PDP a Najeriya sun kammala wani taro a jihar Akwa Ibom, taron dai wanda ya tattauna batutuwa da suka shafi tsaro, taɓarɓarewar tattalin arziki da ma hanyoyi da suka kamata a bi don shawo kan waɗannan matsalolin. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamnonin da na babban jam'iyyar adawa ta PDP a ƙasar sun fito da batutuwa da dama musamman waɗanda suka cimma a yayin taron na birnin Oyo a jihar Akwa Ibom. Gwamnonin da sun ce abin takaici ne matuƙa ganin yadda babban kamfanin mai na ƙasa wato NNPC ke yin yadda ya so da kuɗaɗen aljihun gwamnati, kuma kuɗaɗen na daga cikin kuɗaɗen da ya kamata a bayar mallakin gwamnatocin jihohi da na tarayya haɗi kuma da ƙananan hukumomi a bisa dokar ƙasa. Haka kuma gwamnonin sun yi kira ga hukumomin tashar jiragen ruwa wato MPA da NEMASA da Maritime da kuma hukumar sadarwa ta NCCDA da hukumar Kwastan da doka ta umarce su da su riƙa sakawa aljihun gwamnati. Haka kuma gwamnonin sun nuna takaicinsu na yadda babban bankin Najeriya wato CBM ya maida kansa mai zaman kansa kuma yana gudanar da al'amura yadda ya so ba tare da bin dokar ƙasa ba. Sannan kuma ga dimbin bashi da yayi wa Najeriya katutu, gwamnan jihar Edo Mr. Gideon Obaseki yana ɗaya daga cikin gwamnonin da suka halarci taron na Uyu, kuma ga abin da yake cewa
you know there are trending issues across the country, issues of security, issues of the economy, issues of constitutional review.
Yana cewa ne mun kalli batutuwa da dama da ke damun kowa da kowa a fadin Najeriya da suka hada da tabarbarewar tsaro da tattalin arzikin Najeriya da aiwatar da tsaro da kuma gyare-gyare ga kundin tsarin mulkin Najeriya. Gaskiya mun damu matuka na yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a wata hirarsa ya dora laifin matsalar tsaro kanmu mu gwamnoni, bayan cewa tsarin mulkin Najeriya ya fayyace karara ba gwamnoni ne ke rike da kayan aiki ba.
When the constitution is very clear and the government don't have it and he's holding the resources to help us was very
taron da na gwamnonin jam'iyyar ta PDP ya aminta da agagauta baiwa bangaren shari'a na jihohi cin gashin kansa kamar yadda dokar ƙasa ta fayyace. Wani dan jam'iyyar APC dangane da taron ga abin da yake cewa
na farko da sunana Alhaji Kabiru Sarkin Fulani a chairman na rikon ƙwarya na jam'iyyar APC. Bangaren tsaro ko da jam'iyyar APC ta amshi mulki a Najeriya tana dab da watsewa a gabaki dayanta, kuma kowa ya san irin rawar da an taka a matsalar tsaro. Wannan lokaci na gwamnatin Buhari ne ma an ka samu dama a yi magana, inda an ka hito waɗannan hukumomi da ake magana ai ko magana ba a yi ga abin da suke aikatawa. Yanzu don an samu shugaba mai kulawa wanda ke awatawa ga kowane irin al'amari, babu wani dalili wanda sun ka basu na waɗannan abubuwa da suke faɗi ai.
Da kwacin gwamnonin jam'iyyar ta PDP daga kudu da arewacin Najeriya duka sun halarci taron na birnin Oyo. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To Ubangiji Allah kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu kawo muku tattaunawa da Alhaji Sani Inaji ɗan asalin jihar Enugu kuma mazaunin jihar Zamfara, inda ya bayyana irin nasarori da ƙalubale da yake fuskanta a cikin sama da shekaru 15 da yayi yana noma, kuma irin kokarin da yake yi don bunkasa noma a yayin da Najeriya ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro. Wakilin Alfonso Sokoro Igwe ya fara da tambayar sa kamar haka.
Shin kana iya ga mana yadda ka fara da kuma shekarar da ka fara noma?
Bismillahirrahmanirrahim. Na fara harkar noma ne tun 2004.
Shekara 2004 kenan mutum.
Tun fara harkar noma lokacin ina da wani mai gida. Allah ya ji kai shi. Allah ya yi wa sallan magani. Aina azafara. Sune suka kaha wani hukuma noma da aka ce masa tare wato Zamfara Agricultural Revolution Program tare da marigayi Dr. Mustafa Ahmed Faraki shi ne consultant lokacin da ya fi gina shi personal assistant na shi to lokacin an yi revolution sosai a kan harkar noma a jihar Zamfara gani abu ne ka haro a lokacin da transformation da harkar noma ya samu ya bani shawa a shiga harkar noma lokacin manoma inda muka babashi noma suna zuwa su yi noma hekta guda su samu buhu 80 buhu 100 na aji to lura da haka duk wanda da hekta guda in ka samu buhu 80 kana da abinci da zaka ci a shekara kenan kana da wanda zaka sayar da wanda ya bani shawa kenan suna shiga harkar noma
kana matukar son ita harkar noma ne dai ko dai kasan
noma na rabu guda sana ce mai kyau amma sai mu ya sa ka ciki zai gano cewa sana mai kyau ce a lokacin noma da na harai amma zai manta ba na yi noma wuri da bai wuce hekta biyu ba na samu kusan buhu dili da wani abu na ci kaga dubu kasa na ta noma na yawo ta noma na sai moto ta noma na yi gida ba wuce shekara 25 ba kaga sana ce mai kyau a gari to kuma tun lokacin ba shiga noman ba kawai je ana ta noma ana ta bugana kokari a hada karatu da nake yi da harkar noma saboda a jihar Zamfara ni a mutum ruku da muka hada database na manoma lokacin mu hada farming family a kusan 250,000 a jihar Zamfara mu ne muka yi designing data na zakare don wani bashin da gwamnati ta rima ya bayar lokaci kuma muka yi designing database na shi saboda haka mun san menene numan ka shi na san shi a zahirce kuma na san shi a office level so muka gama aiki office lokaci muka gama kuma mu bi manoman zuwa gona mu ga ya suka yi saboda suka gama za su dawo da kayan noman da aka ba su so duk wannan sai gaba da ne ya kai shi so ban ci haka na aka gama aka tattafiya ba zakare duk ilimin da muka samu lokacin sai muka ci gaba kuma ta wata hanya muna yi noma da ya kawo yau insha Allah kusan jihohi guda 7 a Najeriya na da mai gori
yanzu a matsayin ka na babban manomi shin akwai wasu kalubaloli ko dai matsalolin da kake fuskanta yayin da Najeriya ke fuskantar matsalar tsaro yanzu
akwai matsaloli sosai ille dai sanan da muka yi Allah na tare da misali a Zamfara shekara da ya gabata mai noma sosai mai noma a Gumi mai noma a Bakura mai noma a Maradi noman da muka yi a Bakura mun sa masara guda saboda rashin tsoro audugan mu ya taso ya yi kyau amma wuri cire audugan nan mun sa masarori sosai saboda kullum akwai barazana a Bakura ma da muka yi noman mun tabbiya an san yo an da kiwanga
kun fansa ki
fansa yo an da kiwanga yo kaza yo kaza aka muka ta yi Allah ya sa muka kai karshe noma so ina maradun sai muka san masarori sosai saboda ga gungona yayi auduga ya shira yayi ya hito amma shira auduga ya zama muna problem saboda ba su so auduga bane ne sai sa mutane da yawa da kaga da hekta iri 2000 guda to wanda za su yi maka aiki iri mutum 2000 ne za su ta aiki a ila masha Allah amma ka hada mutum 10 ma mutum 20 su je can su je su aiki ya zama problem saboda kowa na ji su lokara sace shi to masar ne muka samu kenan amma ke gwamnati na ba mu hadin ke ne kamata saboda gwamnati Jafara shi ne gwamnati harko inda ya haraba da hili a yi noma a Oduga ya ba da wuri hekta 120 ya ce mu je mu yi noma a Oduga wancan shekara kuma insha Allah mu dan gwada saboda abubuwan ba kai karshe da wuri ba mu dan gwada yi mun yi kusan hekta 20 ne wannan
to a lokacin da ita gwamnatin jihar Zamfara ta ba ku wannan damar ku je ku noma wannan filayen shin akwai wasu matakai na tsaro da tabaku
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da amsar wannan tambayar yanzu a madadin Alhaji Sani Inaji da kuma wakilin Alfonso Okoro Igwe sai Jul Leather Creation da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
haka muka zo ga faifan wasiƙun ku masu sauraro da kuka aika muna ta hanyar sakon email
sakon mu na farko ya fito ne daga Sani Karfe Uban kungiyar sama da buhu bena da kuma bawa dan top bena jihar Kebbi suka ce muna kira ga gwamnatin jihar Kebbi Alhaji Abubakar Bakudu da yayi wa Allah ya farka daga dogon barcin da yake yi na sakacin magance matsalar tsaro a jihar Kebbi sako na gaba kuma yace kai cu mu dai a jihar shugaban kasa wato jihar Katsina ba mu san ana yin mulkin demokradiya ba a wannan lokaci duba da ganin gazawar gwamna Aminu Bello Masari wajen samar da abubuwan da zasu inganta rayuwar Katsinawa duk da dimbin shekara 6 da ya kwashe akan mulkin jihar sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sai sakonmu na ƙarshe daga Buba Mai Goro sakataren kasuwar Gashuwa kuma ciyaman na zabi sanka yace to ƴan uwa ƴan Najeriya ni dai ina tafe da shawara ta koda ba za ta yi wa wasu dadi ba tunda kasar mu ga irin halin rashin zaman lafiya da take ciki me zai hana dukkan masallatai da cocina a duk ufa da addu'a ko Allah zai tausaya mana ya kama na dauki idan muka ce zamu zuba ido sai gwamnati ko rundunar sojoji da dai duk wasu masu damara zasu kawo mana zaman lafiya wallahi muna rana mu yi hakuri mu yi amfani da wannan dama na addu'a dan gaya mai duka ko zai tausaya mana ya karbi addu'ar mu mu samu kwanciyar hankali duk da dama ana addu'o'in amma a sake daukan wani sabon salon addu'a domin matsalolin yanzu a Najeriya baya baya sai gaba yau ka ji wannan a can gobe ka ji wancan a can lamarin duk ya kai mutane bango sai dai Allah ya kawo mana mafita amin
agaida Hanifa Isa da wasiƙun ku masu sauraro wanda hakan ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice
yayin da yawan waɗanda suka mutu a Amurka sanadiyar cutar COVID-19 ke dosar 600 kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gano wasu alƙaluma da ke nuna yadda annobar corona ta fito da wagegin rashin daidaiton jinsi a ƙasar a fili wani labari da kafar labaran ta AP ta rubuta je Litini na cewa a inda ake da masaniya kan jinsi an nuna kashi 61 cikin 100 na waɗanda suka mutu sanadiyar COVID-19 Amurkawa ne fararen fata na biyu Hispaniyawa ne da kashi 19 cikin 100 na uku baƙaƙen fata da kashi 12 cikin 100 sannan na hudu Asiyawan Amurka da kashi 4 cikin 100 waɗanda alƙaluma ne da ke da kamanceceniya da kasan waɗannan jinsuna a jumlar jama'ar Amurka. To amma kamfanin dillancin labarin ya ce wani sakamakon binciken da cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar ya yi ƙiyasin cewa 'yan jinsin da aka tarar a Amurka ko Native Americans da 'yan Latino da kuma baƙaƙe sun ruɓanya farare wajen yiwuwar mutuwa sanadiyar cutar sau biyu zuwa sau uku.
Masu sauraro da haka muka zo ga ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na anjima karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Salam.